Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 60, 41, 31, da kuma 25. A jamhuriyar Najeriya za ku iya samun mu a tashar VOA Africa dake binne mai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni duk a jamhuriyar Najeriya. Sana ko da shi muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu ware barkanmu da dare da fatan an wani lafiya. Mahmud Lawi ne tare da Hafsa dan mai soro muke farin cikin sake kasancewa tare da ku a cikin shirin mu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato 8:30 kenan agogon Ghana, karfe 3:30 na yamma a nan Washington DC. A cikin shirin namu yanzu za ku ji cewa wani sabon ayarin ƴan Najeriya da aka kwaso daga ƙasar Libya ya isa birnin Lagos.
Libya is not a place to stay. Libya
yace akwai azaba a ƙasar Libya, kuma ina shawartar duk wani ɗan Najeriya da ke sha'awar zuwa ƙasar Libya da yake yayi hakan.
Za ku ji cikakken rahoton. To kamar kowace ranar Juma'a fili a buɗe yake, ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya. Amma za mu ba ku dama ne ku yi tsokaci kan batutuwan da suka dace, waɗanda kuma za a yi su cikin lafazi mara harzikarwa. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Kada a manta, sai an saka alamar ƙari da farko, wato plus, sai a jiro lambar. Sannan muna ɗauke da labarin wasanni, amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana fusatar shi akan harin da aka kai wa sojojin kiyaye zaman lafiya na majalisar a gabashin ƙasar Congo, Kinshasa, wanda ya yi sanadiyar mutuwar 'yan kiyaye zaman lafiya na ƙasar Tanzania su 12 da raunana mutane 40. Antonio Guterres ya ce, "Ina yin Allah wadai da wannan harin. Ba za mu taɓa amincewa da kai hari kan sojojin kiyaye zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya da gangan ba, wanda kuma hakan laifin yaƙi ne." Jagoran na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce harin ya auku ne da daren Alhamis a lardin Kivu ta Arewa, inda ake fama da fitina. Guterres ya ƙara da cewa wannan shine hari mafi muni da aka kai kan sojojin kiyaye zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya a cikin 'yan shekarun nan. Wani jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya ya shaidawa muryar Amurka cewa harin da aka kai kan sansanin bakin, wato kan sansanin bakin daga na sojojin da ke samulki a yankin Beni, ana kyautata zaton 'yan tawayen kungiyar ADF ta ƙasar Uganda ne suka kaita. Yace kungiyar tana kai kawo a wannan wuri kuma a cikin wata wata gudan da ya shige mata kai farmaki akan sojojin Majalisar Ɗinkin Duniya. Ofishin kula da ayyukan majalisar a ƙasar Congo ya ce an kuma kashe sojojin ƙasar su aƙalla 5 a faɗan da aka shafe lokaci mai tsawo ana yi a tsakanin mayakan kan 'yan tawayen na ƙungiyar ADF a gefe guda da sojojin Majalisar Ɗinkin Duniya da na Congo a ɗaya gefen.
Jami'ai a jihar Yei River da ke ƙasar Sudan ta Kudu sun ɗora laifin kisan wani ɗan majalisar jihar akan mayaka masu biyayya ga madugun 'yan tawayen Riek Machar. Wani kakakin 'yan tawayen ya musanta wannan zargi. A cewar jami'an gwamnatin jihar ta Yei, wasu mutane ne da ba a san ko su wane ne ba suka harbe Jacob Kiwensuk har lahira a ranar Laraba a wani garin Uganda mai suna Mijale. An kashe shi ne a lokacin da yake ganawa da 'yan gudun hijirar Sudan ta Kudu waɗanda suka tsallaka iyakar ƙasar domin gujewa tashin hankalin da ke faruwa a yankin Kajokeji a watan Yulin shekarar 2016. A watan da ya gabata ne 'yan majalisu masu wakiltar wasu yankuna suka je arewacin Uganda domin ganawa da 'yan gudun hijira akan aiwatar da wani tsarin zaman lafiya, amma a lokacin da abokan aikin suka koma gida shi sai ya zauna a garin na Mijale.
A yau Juma'a, 'yan sandan Isra'ila sun harba barkonan tsohuwa akan 'yan zanga-zangar Falasɗinawa a garin Bethlehem a yayin da aka kaddamar da ranar nuna fusatar da sassan na Falasɗinawa suka buƙaci a yi. An tura ƙarin 'yan sanda da dakarun tsaro zuwa birnin Kudus biyo bayan sanarwar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi ta ayyana cewa birnin Kudus shine babban birnin Isra'ila, kuma Amurka na shirin maida ofishin jakadancin ta can. A can baya Isra'ila tana hana matasa shiga masallacin Al-Aqsa na Kudus a inda tashin hankalin ke barkewa a duk lokacin zaman tankiya. Mai magana da yawun 'yan sandan Isra'ila Mickey Rosfeld ya ce ba mu ga wasu alamun tashin hankali a wurin ibadar ba, don haka ba mu ƙayyade shekaru ba. idan wani abu ya tashi zamu dauki mataki cikin gaggawa wannan masallaci na Al-Aqsa shine na uku wajen tsarki ga musulmi yayin da yankin wurin shine mafi tsarki ga yahudawa waɗanda suke kiran shi Temple Mount a yau juma'a ana zanga zanga a fadin gabas ta tsakiya da kasashen da musulmi ke da rinjaye dubban mutane sun yi gangami a kofar ofishin jakadancin Amurka dake Kuala Lumpur babban birnin Malaysia wasu daga cikin yan zanga zangar suna dauke da kwalayen dake yin tir da shugaba Donald Trump wasu kuma na cewa dage hannu daga kan Kudus a Indonesia kasar da tafi yawan musulmi a duniya daruruwan yan zanga zanga sun yi cincirin duwa kofar ofishin jakadancin Amerika a Jakarta suna cewa Trump ya haukace mutuwa ga Trump
a yau juma'a Burtaniya da kungiyar tarayyar Turai suka sanar da samun ci gaba akan kailojin ficewar Burtaniya daga kungiyar a lokacin da yake hira da yan jarida tare da Prime Minister Theresa May ta Burtaniya a birnin Brussels shugaban kungiyar tarayyar Turai Jean-Claude Juncker ya ce ya kamata a yanzu tattaunawar da ake yi ta koma kan batutuwan da suka shafi cinikayya labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC to kamar yadda wata kila wasu hunku suka ji a farkon shirin wani sabon ayarin in Najeriya da ake kwasowa daga kasar Libya ya isa birnin Lagos wannan ayari shine karo na biyu a cikin makon nan da hukumomin Najeriya suka dawo da daruruwan ɗan kasar su gida yayin da batun zargin cinikin bayi a kasar ta Libya ke ci gaba da karuwa daga birnin na Iko ga rahoton da baban gida Jibril ya aika mana
da misalin karfe 12 da rabi na safiyar yau ne dai yan Najeriya dake kasar ta Libya suka sauka babban filin jirgin saman kasa da kasa dake nan Lagos a wani jirgin saman kasar Libya mai suna Burak sanarwar da babban jami'i mai kula da shiyar yammacin Najeriya na hukumar bada agajin gaggawa ta kasa Alhaji Suleiman Yakubu ya fitar da ya nuna cewa akwai maza 155 da kuma mata guda 5 sai kananan yara guda 4 a cikin waɗanda aka dawo da su gida Najeriya. Mr. Emmanuel Keshi na ɗaya daga cikin ƴan ƙasar Najeriya dan asalin jihar Delta da aka dawo da su gida Najeriya kuma ya bayyana cewa
Libya is not a place to stay. Libya
yace akwai azaba a ƙasar Libya kuma ina shawartar duk wani dan Najeriya dake sha'awar zuwa ƙasar Libya da yake yayi hakan akwai aikin yi a nan Najeriya don haka akwai bukata matasa su zo na gida domin gina kansu da kuma ƙasar su tare kuma da kaucewa shiga tasku a kasar ta Libya.
Millions of Nigerians they are in Libya dying in prison. Stay in your country.
Kusan shekara guda kenan dai aka karfafa dawo da yan Najeriya daga kasar ta Libya sai dai kuma a yan watannin nan an karfafa dawo da yan Najeriya bayan kammala taron da shugabannin kasashen Afirka da na Turai da kuma kungiyar tarayyar Turai suka gudanar a kasar Cote d'Ivoire. Alhaji Adodo Sudu na daya daga cikin shugabannin an cin Najeriya take ganin bayan daukan wannan mataki kamata yayi gwamnatocin su ƙara daukan wasu matakai na zakulo waɗanda ke da hannu a cinikin bayi da kuma safarar mutane zuwa ƙasar Libya da kuma tarayyar Turai
babban abin da Najeriya kamar da su waɗancan mutane ya kamata a nemi su suwaye masu ainihin wannan ayyukan domin a bi su a tsintsince su a tabbatar an musu hakuncin da ya kamata kamar da nake faɗa waɗansu har miliyan ɗaya suna kashewa don wannan tafiya to miliyan ɗaya ko sama da miliyan ɗaya a Najeriya ai kai mai kuɗi ne kuma ya ishe ka sana'a da tarfin asiri don haka kaga ba wahala bane ko talauci yake fitar da mutane kawai wani abu ne na daban wanda ba za ma ka iya fasarta shi ba to su waɗancan mutane ya kamata ya zama an yi maganin su in kulibe ba ta bada haɗin kai ba to ya kamata a ɗaura ɗamarar yaƙi a yaƙe su kawai wannan shine abin da ya kamata domin azabtar da ɗan adam da suke yi ba abin da ya dace bane musamman a wannan lokaci
bincike dai ya nuna cewa kawo yanzu akwai ƴan Najeriya kimanin 6,000 kenan da aka dawo da su gida daga kasar Libya zuwa Najeriya a cikin shekara guda babin ya cikin murai Amurka daga Lagos
ana tare ne da sashen Hausa na murai Amurka a nan birnin Washington DC yanzu agogo nan na cewa karfe 4 na yamma ne saura minti kusan 20 wato karfe 10 saura minti kusan 20 kenan a Najeriya da jihar Kamar da Chadi kahun buɗe layukan mu a ci gaba da shakatawa da wannan waka
kai na mai gina da min mugunta to ka gina da dai kaulinka wacan ila fa kai ka fada mu garga ne mai gina da min mugunta mu garga ne mai gina da min mugunta mu garga ne kwabe mai gine na ramin mugunta
gargade mai gine na ramin
kai yan uwa musa alheri zuci yan mu dai mana da amma fa mu barge na ramin mugunta
gargade mai gine na ramin mugunta
kama shi mai gine na ramin mugunta ya tabe nan salalin nan ko a ce ya marma ya tabe muddin
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202 205 2655 domin a bayyana ra'ayi 202 205 2655
Allah Alibu sashen Hausa ne na muryar Amurka. Kiranmu na farko ya fito ne daga jihar Adamawa. Wane ne akan lai?
Baffa Adama Rifata daga Gombe nan jihar Adamawa Najeriya.
To malam Baffa muna jinka.
Ina so yi magana ne game da maganan da Donald Trump ya yi na ayyana birnin Kudus a matsayin headquarters na Isra'ila. Ni a gani na ban ga laifinsa ba, don dama an ce kowa ya samu ran da zai mata shanya. Rashin haɗin kai na Larabawa, musamman tsakanin Iran da Saudiya, shine ya ba Amerika dama ta faɗi abin da ta ga dama, kuma ita Isra'ila ta ci karenta ba babbaka.
Amma malam Baffa, wannan zargi ne kake ko kana da ta hujja da ta nuna cewa rashin haɗin kan Larabawan ne yasa yi waɗannan kalamai?
To na farko dai kowa ya san cewa sun dade suna rikici a tsakanin juna, kuma kowa zai fahimci cewa da yau za a ba Falastinawa yanki, a ce Farisa ita za ta zama da tasiri a wannan yanki, kasan Saudiya za ta ce ba da ita ba.
To muna godiya malam Baffa daga Adamawa. Bari mu je jihar Sokoto. Wane ne akan layi?
Sunana Sani Kurga Isa, lokar Gambas.
Yawwa malam Sani, muna jinka.
To ina godiya ga Allah subhanahu wata'ala, da Allah Sani kawo ku dai na in kawo ku Allah.
Allah sarki, mu ma muna matuƙar farin ciki da ka same mu.
To magana ta shine magana rabaran da ta faya da yake magana a cikin wannan takaddama ta gabas ta tsakiya. To a gaskiya gabas ta tsakiya din nan akwai magana a cikin ta, domin duk da yake musulmi da kiristoci akwai cikin Falastinawa, gaskiya musulmi sun fi yawa a cikin Falastinawa. Shi ne nake cewa shugabannin Larabawa da za su nufin TV ranar Narba ko ranar Amangasu, ina kira gare su da Allah su sassa mura ta fuskar lumana a kai wannan abu ƙarshe, domin aljanna lahiya a cikin ƙasar mu ta duniya.
To malam Sani, muna godiya ƙwarai da gaske da wannan gudunmawa taka da ka bayar daga Sokoto. Bari mu je Kwanta Gora, jihar Niger. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum salam.
Sunana Manu ga ɗan PDP kana Siddiku Waldi Gargariyo.
To muna jin ka malam Mani.
Ina kira ga gwamnan Kebbi, shekarun yi na je gida ta birnin Kebbi. Ya tuna cewa ba mutanen birnin Kebbi kawai sun ka zaɓe shi ba. Ya yi da mutum ƙetare, can ƙetare babu wani aiki tun hawa ne, gwamna babu wani aiki wanda an kai mana can ƙetare. Ina kira ga gareji ya tuna mutanen ƙetaren nan a samu wasu ayyuka da dama a yi musu, saboda can ƙetaren nan sabon wuta ya faɗi, kuma ayyuka ga su nan barkatai, babu ko guda wanda an kai. Salamu alaikum. Nagode. Sunana Manu ga NPDP, mazauni Ibadan.
Wa alaikum salam malam Mani daga Kwantagoro, jihar Niger. Bari mu je Adamawa. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum salam.
Sunana Ibrahim Umar, ina kiran ku daga karamar hukumar Gombe a Adamawa, Najeriya.
To muna jin ka Ibrahim.
Da farko ina yi wa shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari godiya dangane da matasan da aka ɗiba aikin yi, wato ƴan fawa. A zahiri idan har an duba waɗanda suka nema, kama daga matakin digiri NC diploma suna da yawa, sannan kuma waɗanda aka diba ɗan kalilan ne. Sannan kuma ina kira ga gwamnati akwai matasa da da
Malai Ibrahim kana tare da mu
karatu babu aikin yi haka gwamnatocin jihohi ma suna da rawar da za su taka domin biri yin koyin shugaban kasa na ba matasa aikin yi.
To muna godiya Malam Ibrahim daga Adamawa. Bari mu je jihar Bauchi. Wane ne akan live?
Kana Muhammad Lalo kana magana.
To kaman line na Bauchi ya tsinke amma mun samu Kaduna. Wane ne akan live?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Amin wa alaikum salam.
Malam Abdul Lalo barka da dare.
Yawa barka da yamma Alhaji.
Suna na Alhaji Musa Garo ne radio da recorder kasuwar Kawu Kaduna Najeriya.
Na'am.
To Malam Abdul Lalo zan tafi jihar Kebbi. Yawa wannan karamar hukuma ta danko wa sagu karkashin jagorancin shugaban karamar hukuma Honorable Suleiman Sama'il Sunbi. Gaskiya wannan mutumi babu shakka yana abin alkhairi a wannan karamar hukuma ta jiha ta wannan jiha ta Kebbi. Daka al'umma wannan karamar hukuma ku ba shi goyon ku ba Honorable Suleiman goyon baya domin ya tabbatar da aikin alkhairi a wannan local government naku domin local government idan ya kasance an samu shugaban karamar hukuma jajirtacce kuma ya kasance ba a tsaya an ba shi goyon baya ba to anan ake samun matsala amma idan aka dauki goyon baya aka mika mai to babu shakka za a samu aikin ci gaba to da haka Malam Honorable Suleiman mu ne maka jinjina ta musamman a gare ka da fatan Allah subhanahu wataala ya samu dace Alhaji Musa Garo nagode a tashi lafiya.
To mun gode Alhaji bari mu je mu saki komawa jihar ta Bauchi bari mu wani ne kallai.
Assalamu alaikum Muhammad Mulalo.
Wa alaikum salam.
Kana magana da Isma'il Esfawa kafin ma da karamar hukumar Ganjo jihar Bauchi Najeriya.
Yawo to muna jin ka Isma'ila.
To alhamdulillah a yau maudu'i na shine ina jinjina ma shugaba Muhammadu Buhari. Saboda alƙawarin da yake mana nemo dai alhamdulillah yana cika mana muna godiya muna kuma tsara masa addu'an fatan alkhairi Allah ya ja kwanan sa Allah ya tsokace shi ya kare shi daga dukkan sharrin makiya. Da fatan shugaba Muhammadu Buhari don mu a jihar Bauchi yanzu wuta awa 24 ba ta daukewa a wuni a kwana har mun manta da maganar ɗauke wuta a jihar Bauchi.
Dama ina son tambayen ka in ce ko za ka dan lissafo mana abubuwan da ka ga an samu cigaba.
Cigaba da aka samu a jihar Bauchi kamar abin da ya shafi wutar lantarki ayyukan hanyoyi abin da ya shafi ruwan sha da abin da ya shafi taimakon da ƴan makaranta abinci yawa da kuma abin da ya shafi harka na ilimi gaskiya alhamdulillah an fara dauko gyaran su gaskiya sosai sosai a takaice kenan.
To muna godiya Sama'ila daga Bauchi bari mu sake komawa jihar Niger. Wane ne akan layi?
Ali Abubakar daga Ijebu.
Yawo to Malam Ali muna jinka.
To muna godiya ga shugaban kasan Janar Muhammadu Buhari bisa ga taimakawa da yake yi na talakawa da
ga dukkan alamu layin Abubakar Ali Abubakar ya katse bari mu je jihar Kebbi. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum salam.
Mahmud Lalo kana magana da dan Asabe mai fata daga Yawuni.
Yawo to muna jin ka dan Asabe.
To yau ina so in saukaci dangane da yadda gwamnatin mu suke shugabanci ne to gaskiya bamu gamsu ba. In son samu ne ina so duk gwamnatin da ke mulki yanzu su yi koyi da yadda Adamu Aliyu ya yi shugabancin sa ko kuma Aliyu maga takaddawa mako domin waɗannan mutane sun yi mulki sun kare amma har yanzu jama'a jihohin su suna bukatun su suna kwadarin a ce na ma za a ce su dawo su cigaba da mulki saboda lokacin da suka yi mulki kowa ya amfana manoma sun samu taki an samu ilimi an samu albashi cikin lokaci da fatar sauran gwamnoni za su yi koyi da waɗannan mutane.
Yawa yanzu kamar misali a cikin gwamnonin da suke mulki a yanzu duk ba a samun wanda suka dan tabo wannan fannoni da kalisafa a ciki ne ko kafi ke ne.
Gaskiya Mahmud Lalo ina tabbata maka inda zaka zo jihar Kebbi ko ka je Sokoto wallahi ina gaya maka zaka ji al'ummar jihar Kebbi suna roƙon a ci ina ma Adamu Aliyu ya dawo.
Ra'ayin dan Asabe daga Yawur jihar Kebbi bari mu je Zamfara. Wane ne akan layi?
Na Alhaji Bala Sama'ila.
Yawwa Alhaji Bala muna jin ka Alhaji Bala.
Wato ni har yanzu ra'ayina shi ne akan ganin an karanta shugaban kasan Muhammadu Buhari. wato ni ina mai barka da zuwa ziyara a jihar Kano. Bayan haka ga ina ƙari kira dai gajen Buhari ba daukar ɗan kwadawa masu a faɗa mai ƙarya. Harkar noma ma har yanzu gwamnatin tarayya ba su taimaka mana ba. Aƙalla dai manomi ya samu taki da wuri. Ba abin da ake yi ne daga rediyo sai takarda shi ne ake maganar noma. Amma mun dai mu gani a ƙasa ba. Wani taki babu. Babu wani taimako da gwamnatin tarayya ke yi na manoma.
To da fatan waɗanda ke da alhakin jin wannan ƙorafi na Alhaji Bala daga Zamfara suna sauraron wannan ƙorafi na shi, bari mu je jihar Edo. Wane ne kallai?
Muhammad Haruna daga Edo State.
To Muhammad Haruna, menene ra'ayinka?
Ra'ayina ga shugaban ƙasar Najeriya da Allah ya taimaka game da tsadar rayuwa da talaka yake ciki. Tsadar rayuwa wallahi ta yi a sashen abinci, sashen ababe irin da wanda za a kaje gona ko wani dabba ko da za ka sha ka duk komai ya tsada. Allah ya taimaka a yi price control. Ma'ana rage da mutalaka.
To madalla muna godiya Muhammad Haruna daga jihar Edo da ke can kudu maso kudancin Najeriya, kuma da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyin naku, sai kuma ranar Litinin idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma ga labaran wasanni.
Wasanni a taƙaice. Hukumar kwallon kafa ta ƙasar Jamhuriyar Kamaru Fikafo sun kori malamin mai horar da kwallon kafa na babban kulub ɗin ƙasar Indomitable Lions Hugo Bros daga mukaminsa, bayan ya kwashe shekaru biyu yana horar da 'yan wasan kwallon kafan na ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru, har ma ya ɗauko kofin nahiyar Afirka a shekarar 2017 ɗin nan, wanda hakan ya ƙara wa ƙasar ta Kamaru tagomashi a fiskan kwallon kafa na duniya. Na hira da wani tsohon kocin kwallon kafa na ƙasar kuma wanda yake bin al'amuran kwallon kafa na ƙasar ta Kamaru, Umaru Inuwa. Ko me yasa suka kori malamin kwallon kafa na ƙasar?
Ito kasan Hugo Bros ya ba ma Kamaru kofin nahiyar Afirka. To amma a cikin contract da aka yi sai da gwamnati da an yi wato hukumar wasan kwallon kafa a Kamaru, contract ne wanda ya kamata ya ba mu kofin nahiyar Afirka, kofin Afirka, bayan haka nan kuma kofin duniya. To kofin duniya kaga ba mu samu mun cimma burin ba. To bayan hakan nan ma sai zama da cewa Hugo Bros na da wasu matsaloli da 'yan wasa, saboda yakan wato neman tada zane tsaye tsakanin 'yan wasa. Idan aka zo wato taro manema labarai, yakan wato bayyana wasu kalaman wadda ba daidai ba ne. Shi ta kaga mutum kaman shi dan wasan nan wanda ya fito Dakara a wasan kwallon kafa na nahiyar Afirka wanda muka ci nan, ya ambaci wasu kalamu da dama wadda wannan yaro gaskiya bai ji daɗi ba.
To yanzu ya kuke gani za ku biya shi hakkinsa ne bayan kun kore shi a wannan matsayin satin da yake yana ci gaba da tafiyar da horar da 'yan wasan, kuma kuka dakatar da shi?
To biyan sahara ne shi, kamar ya zama dole saboda shawara masa watanni biyar wato ya gama aikinsa. Amma kuma shi ya zama da cewa an kore shi, an sallame shi kafin lokacin, amma ba tabbatar ba tun da na so an kuma daga kafa tabbatar ba, saboda mai tabbatarwa ministan wasanni ne da kasar Kamaru, ba shi ne kamata ya tabbatar. Amma waɗannan kwamitin da aka saka na ainihin wato sulhu sun ba shi takarda na sallama shi, shi sa shi yake har yanzu dai ya ɗauki takardar, amma yana da zan minista ya sallame shi, kuma bayan minista ya sallame shi kuma a biya shi kuɗaɗen da ya kamata biya, saboda bai kai lokacin adadin da za a zai kawo ƙarshe da ainihin kwamitin da suka yi sa'i da.
Mahama Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Zaben 'yan majalisu da na ƙananan hukumomi da aka gabatar kwanan nan a Jamhuriyar Equatorial Guinea wata dama ce da ta kubce gwamnati na ta yi amfani da ita wajen faɗaɗa burinta na ba da sararin demokuraɗiyya a ƙasar. Wani buri da ya kasance abin da Equatorial Guinea ta mai da kai kansa a bayan babban taron tattaunawa ta ƙasa a shekarar 2014. Obiang Nguema Mbasogo ya faɗa a lokacin cewa demokuraɗiyya da haɗin kan ƙasa dole ne su zama abin da aka baiwa muhimmanci a matsalolin da suka shafi ƙasarmu. Duk inda al'umma ba su da 'yanci, babu yadda za a yi a samu ci gaban gwamnati. Sai dai kash, kamar yadda jakadiyar Amurka a Equatorial Guinea Julie Frutatoy ta fada a cikin wani sharhin da ta rubuta. Damar da gwamnati ta samu ta bada sirrin demokradiyyar kasar na bayyana cewa ta saurari muryoyi da kuma bukatar al'umma da kyautata yadda ake kallon kasar a idan duniya ta kubce a watan Nuwamba. Ta rubuta cewa zaben wani koma baya ne. Takardun zaben ba su bada damar a zabudan takara kai tsaye wanda zai wakilce su ba a kowane mataki tunda masu zabe suna zaben jam'iyya ne kawai. An yi wa 'yan kasa rijistar yin zabe a hanyar da ba ta gaskiya ba kuma babu masu sa ido na cikin gida ko na kasashen waje. Haka kuma kidayar ƙuri'un na ƙarshe ba a bayyana akai ba kuma babu gaskiya a ciki. Bugu da ƙari aka taƙaita yin amfani da hanyoyin sadarwa na yanar gizo da wayoyi. Hukumomi sun ce wai jam'iyya mai mulki ta shugaba Ngema ta lashe zaben da kashi 92 cikin 100 na ƙuri'un da aka jefa a zabukan 'yan majalisu da na ƙananan hukumomi. A majalisar wakilai ta tarayya da ke Malabo, dan majalisa kwaya ɗaya tak daga jam'iyyar adawa ta Citizens Party for Innovation aka ce an zaba. Hakan ya bar jam'iyyar da ke mulki da kujeru 99. Jakadiyar Furuta ta jaddada cewa adawa mai ƙarfi da amana dole ce a wajen samar da tattalin arziki ga kowa. Idan ba a sauraron jama'a babu 'yancin wakiltar kai a demokradiyya. Gwamnati ta taƙaita damar da 'yan ƙasa ke da ita ta yin zaɓi mai kyau a ci gaban ƙasa. Kamar yadda Jakadiyar Furuta ta rubuta a farkon shekara, yawan mai da gas ba shi ne alfanu mafi girma a Equatorial Guinea ba. Al'ummar Equatorial Guinea ita ce hakikanin albarka mafi girma a ƙasar. Lokaci ya yi har ma yana neman shigewa ga shugabannin Equatorial Guinea na su tabbatar da cewa dukkan al'ummar ƙasar sun samu sirrin demokradiyya domin ƙasar ta samu ci gaba. Wannan sharhi ne da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana fusatar shi akan harin da aka kai wa sojojin kiyaye zaman lafiya na majalisar a gabashin ƙasar Congo, Kinshasa, wanda ya yi sanadiyar mutuwar 'yan kiyaye zaman lafiya na ƙasar Tanzania su 12 da raunana mutane 40. Jami'ai a jihar Yeriva da ke ƙasar Sudan ta Kudu sun ɗora laifin kisar wani ɗan majalisar jihar akan mayaka masu biyayya ga madugun 'yan tawayen Rick Machar, wanda kakakin 'yan tawayen ya musanta wannan zargi. A yau Juma'a, 'yan sandan Isra'ila sun harba barkonan tsohuwa akan 'yan zanga-zangar Falasɗinawa a garin Bethlehem a yayin da aka ƙaddamar da ranar nuna fusatar da sassan na Falasɗinawa suka buƙaci a yi. A yau Juma'a, Burtaniya da ƙungiyar tarayyar Turai suka sanar da samun ci gaba akan ƙa'idojin ficewar Burtaniya daga ƙungiyar a lokacin da yake hira da 'yan jarida tare da Prime Minister Theresa May ta Burtaniya a birnin Brussels. Shugaban ƙungiyar tarayyar Turai Jean-Claude Juncker ya ce ya kamata a yanzu tattaunawar da ake yi ta koma kan batutuwan da suka shafi cinikayya, a saboda an samu ci gaba sosai a ɓangaren farko na tattaunawar kan yadda sassan biyu za su rabu. Shugabannin tarayyar Turai da za su gana cikin makon nan a Brussels an sa ran za su amince da yarjejeniyar da aka kulla.
Thomas Aruba kiɗa abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe kenan agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo, za a iya garzayawa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu a madadin Hafsa ɗan mai soro da tani gabatarwa da Julie Leather Secretion da ta haɗa mana shirin baki ɗin su kamar yadda kuka ji, sai injinanmu Sidrak Franklin da ya daidaita mana sautukan, Mahmud Lalu ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka birnin Washington DC.